sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Jama'a masu sauraro assalamu alaikum barkamu da wannan lokaci. Yanzu ma Maryam Dauda ce tare da Murtala Faruk Sanyenna da sauran abokan aiki. Muka sake dawo muku da wani sabon shirin a wannan hantsin na ranar Laraba 21 ga watan Yuni na shekarar 2023. A cikin shirin namu na yanzu za ku ji cewa jama'a na ci gaba da yin tsokaci akan matakin da gwamnatin jihar Kano ke dauka na kwace filayen da take an bada su ba bisa ka'ida ba da kuma rusa wasu gine-gine. To ko me masana harkokin shari'a ke cewa game da wannan batu?
Sashi na 44 na kundin tsarin mulki ya bayyana dukkan ƙasa damar mallakin kadara mara motsi. Idan har zaka karba sharadin shine sai ka bada abin da ake kira notice. Sashi na 28 na dokar ƙasa kuma randa da jijigin gwamnati da damar da zai karba din wannan. Su ai ba su aka yi in laifi ne gwamnati da laifi.
Barista Garba Abubakar kenan za ku ji ƙarin bayani nan gaba. Kamar yadda muka saba a kowace ranar Laraba a wannan lokaci, yau ma muna nan tafa da shirin ciwon ƴa mace wanda Aisha Ma'azu ta shirya za ta kuma gabatar da ma sharhin jaridan ƙasar Kamaru. Amma yanzu dai sai a gyara zama a saurari labaran duniya.
Jama'a assalamu alaikum, barkamu da wannan hantsi ga kuma cikakkun labaran duniya. Dan shugaban Amurka Joe Biden, Hunter Biden, ya cimma yarjejeniya da ma'aikatar shari'a na amsa tuhumar aikata laifuka uku na haraji da wato makamai na gwamnatin tarayya a wata yarjejeniya da mawuyacin abu ne a daure shi a gidan kaso, a cewar wata karar da aka shigar a kotu a jiya Talata. Dan shugaban kasar mai shekaru 53 wanda ya dade yana fama da matsalar shan hodar iblis da kuma alƙiblar bincike kan harkokin kasuwancin sa a kasashen ƙetare, zai amsa laifukan cin hanci da rashawa guda biyu na rashin biyan haraji kan lokaci a shekarun 2017 da 2018. Haka kuma karar kotun ta ce ma'aikatar shari'a za ta tuhumi Biden amma ta amince ba za ta gurfanar da shi a gaban kuliya ba dangane da sayan bindigar da ya yi a shekara ta 2018 sa'ad da yake amfani da kwayoyi, duk da cewa ya yi ikirarin cewa baya amfani da kwayoyin. Yarjejeniyar ta buƙaci Biden ya kwashe tsawon shekaru biyu ba tare da ya sha kwaya ba, haka kuma ya amince ba zai sake mallakar makami ba. A jiya Talata, babban jami'in Majalisar Ɗinkin Duniya a ƙasar Sudan ta Kudu ya buƙaci shugabannin ƙasar da su hanzarta aiwatar da yarjejeniyar zaman lafiya ta shekara ta 2018 da aka farfaɗo da ita tare kuma da gudanar da zaɓe a ƙarshen shekara mai zuwa. Nicholas Yesom, shugaban ofishin Majalisar Ɗinkin Duniya a Sudan ta Kudu, ya shaidawa kwamitin tsaro na Majalisar Ɗinkin Duniya cewa yanzu ba lokaci ne da zamu kawar da kai daga Sudan ta Kudu ba. Abinda zamu yi shine koya, abinda zamu koya daga Sudan din shine yadda za a iya samun nasarar samun zaman lafiya a cikin sauri. Yace a kiyasin da suka yi an makara tsarin samar da kundin tsarin mulki da kusan watanni 10, shirin zabe ma an makara da watanni 8, kuma shirye-shirye da dama na tsaro na shirin mika mulki sun tsaya cak. Yesom ya ce mai yiwuwa ne Sudan ta Kudu ta rufe gibin da aka samu a shirye-shiryen zabe. Ya buƙaci 'yan majalisar dokoki da su amince da dokar zabe tare da kafa hukumar zabe ta ƙasa. Ƙwararru a fannin yaƙi da ta'addanci sun ce a halin yanzu nahiyar Afirka ta zama wurin da aka fi fama da ta'addanci a duniya, inda shekarar bara aka kashe rabin waɗanda lamarin ya rutsa da su suna yankin Kudu da Hamadar Sahara. Amma sun ce ƙungiyoyin Al-Qaida da IS na ci gaba da yaduwa kuma sun himmatu ga ayyukansu. Hukumar 'yan sandan ƙasa da ƙasa ta Interpol ta yi wani taron tattaunawa da Majalisar Ɗinkin Duniya a jiya Talata, ta kuma ce ta'addancin da ke da alaƙa da tsatsauran ra'ayi ya ƙaru da ninki 50 cikin shekaru 10 da suka gabata, musamman a ƙasashen Turai da Arewacin Amurka da wasu sassan Asiya da tekun Pacific. Ƙwararru na ganin taɓarɓarewar harkokin tsaro a duniya shine ya haddasa barazanar ta'addanci ta zama mafi rikitarwa da ƙara yaduwa, yayin da jirage maras matuƙa da bayanan sirri suka buɗe sababbin hanyoyin tsara hare-hare da aiwatar da su. Majalisar Ɗinkin Duniya ta shirya karɓar baƙuncin wani taro na hukumomin yaƙi da ta'addanci a wannan makon.
To an jima kadan martala zai dawo da karshen labaran duniya amma yanzu bari mu leka bangaren rahotannin mu yayin da gwamnatin jihar Kano ke cewa a cikin kasa da makonni uku ta kwato filayen da darajar kudin su ta kai fiye da naira trillion 1 daga hannun mutanen da aka mallakawa ta haramtacciyar hanya masana dokokin kasa da shari'a kasar sun ce matakan da gwamnatin ke bi na rusa gine-ginen mutane da sunan kawo gyara sun ci karo da tanadan dokokin kasa wakilin muryar Amurka Mahmud Ibrahim Kwari ya aika mana da wannan rahoton daga Kano
a hira ta gidan talabijin a Litinin dinnan sakataren gwamnatin jihar Kano Dr. Abdullahi Baffavici ya ce aikin rusau din da gwamnatin jihar ke yi na daga cikin yunkurinta na kwato filaye mallakar kamfanoni da cibiyoyin gwamnatin da suka zargi gwamnatin mai shudewa da mallakawa daidaikun mutane wasu alƙalima da aka fitar a cikin ƙarshen makon nan sun nuna waɗanda rusau din gwamnatin kanan ya shafa sun yi asarar akalla naira biliyan 120 cikin makonni uku da suka shude
wakilan gwamnati suka taba hannu suka zo suka mika mana fili muka fara aiki gwamnati ta ba mu har abin da ake ce masa certificate of occupancy din mana da shi an sace duk kayan da muka saka a hotel an rusa mana mall da muka gina gidajen ma da aka gina an duk an rusa su hatta makwabta an shiga an musu ta'adi an sace musu kayayyakin su dama can mun yi kiyasin abin da muka kashe kalla muna neman naira biliyan 10,000 mun kuma wasu lawyoyin mu da su tura wannan abu mu nemo haƙƙin mu a gurin gwamnatin jihar Kano
Injiniya Rabiu Sa'id kenan director a kamfanin da suka yi yarjejeniya da gwamnatin da ta gabata wajen sake gina hotel din daula na Kano wanda gwamnatin kanan ta yanzu ta rusa baya ga hotel din daula gwamnatin ta rusa shaguna a bakin masallacin Idi na Kano da wasu a filayen race course da wani bangare na gidaje a yankin unguwar Salanta daura da Hayabusa Road a cikin birnin Kano har ma mallaka waɗannan wurare ke cewa
dukkan ka'ida da ake nema wurin mallakar fili ko kuma izinin gini babu wani abu da ya rage wanda ba mu yi ba tun daga matakin letter of grant har muka kai ga matakin COO duka muna da yali a cikin gidaje da sauransu a cikin gidajen
sunana Ali Rayo ba za mu iya misalta yadda muka tsinci tashin hankali ba saboda waɗanda suke da iyalai a cikin gidajensu wallahi ba sa iya bacci suna da wuri a masallacin Idi sannan kuma suna da wuri a nan wurin kuma duka doka ce ta basu kuma suna da komai wanda ya tabbatar da shedar mallaka
ko da yake gwamnatin ta Kano na ikirarin cewa yakin da take na farfado da kadarorin gwamnati da tace gwamnatin baya ta mallaka wa wasu mutane ne amma masana dokoki da shari'a a Najeriya na cewa
sashi na 43 na kundin tsarin mulki ya bai dukkan kasa damar mallaki kadara mara motsi mana abin da ya shafi gida da fuloti idan har zaka karba sharadin shine sai ka bada abin da ake kira notice ya zama wajibi a shimfida kaidodin da yasa za ka karbi ciwon nan wuri daga urinsa ta bada compensation sashi na 28 na dokar kasa kuma Land Act wajen ta bayar wa gwamna damar da shi karba din wannan su ai ba su aka yi in laifi ne gwamnati ta yi laifi to idan zaka gyara shi sai ka bi kaidar doka ta ce a ba a gyara
Barista Garba Abubakar kenan wani lawyer mai zaman kansa a Najeriya a inda wasu daga cikin waɗanda wannan rusawai shafa ke cewa sun tinkari kotu domin neman haƙƙi wasu jama'a a Kano kuwa na ganin kamata yayi a ce dattawan Kano da sauran masu ruwa da tsaki sun shiga tsakani domin samun daidaito da nufin kufutar da kanan daga fadawa cikin yanayin rudani ta fuskar harkokin saka jari da hada-hadar kasuwanci Mahmud Ibrahim Kwari muryar Amurka daga Kano Nigeria
A gaida Mahmud Ibrahim Kwari. To kuna sauraron shirye-shiryen ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka birnin Washington DC. Yanzu kuma ga ƙarshen labaran duniya.
A kokarin ganin cewa ba bata dogon lokaci ba an faɗaɗa yawan jiragen ruwa da jiragen sama na ƙasa da ƙasa kan manyan tekuna. Domin neman wani jirgin ruwan da ya ɓace a cikin tekun Atlantika yayin da yake kokarin kai mutane biyar zuwa tarkacen jirgin ruwan Titanic. Jami'an tsaron gabar tekun Amurka sun ce binciken ya kai murabba'in mil 10,000 wato murabba'in kilomita 26,000 amma ba a ga ko alamun jirgin da ya ɓace ba da ake kira Titanic. Ko da yake masu ceto sun yi shirin ci gaba da duddubawa amma lokaci yana ƙara ƙurewa saboda jirgin ba zai iya yin ƙasa da kwanaki biyu da iskar oxygen da ya rage a cikin sa ba idan har yanzu yana nan kuma yana aiki. A ƙarshe a jiya Talata shugaban Amurka Joe Biden ya bayyana shugaban ƙasar China Xi Jinping a matsayin dan kama kariya, inda ya ƙara da cewa shi ya tsorata sosai a lokacin da aka harbo balanbalan ɗin ƙasar, wato ya tozarta sosai a lokacin da aka harbo balanbalan ɗin ƙasar ta China a cikin farfajiyar ƙasar Amurka a farkon wannan shekara. Biden ya furta kalaman ne a wani taron gidauniyar tallafi da aka yi a California kwana guda bayan da sakataren harkokin wajen Amurka Anthony Blinken ya gana da shi a ziyarar da ya kai a ƙasar China tare da manufar sassauta rikici da ke tsakanin ƙasashen biyu. Biden ya ce dalilin da ya sa Xi Jinping ya fusata sosai a lokacin da muka harbo balanbalan ɗin ɗauke da manyan motoci guda biyu cike da kayan leƙe a Syria ciki shi ne don bai san tana wurin ba. Wani balanbalan da ake zargin na leƙe a asirin China ne ya yi shawagi a sararin samaniyar Amurka a watan Fabrairu. Wannan lamari da kuma musayar ziyarar da jami'an Amurka da na Taiwan suka yi a baya-bayan nan sun ƙara unzura takun saka tsakanin Amurka da China.
Labaran duniya aka saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Madalla, kafin ku ji shirinmu na gaba, ku dan shakata da wannan wakar. Kuna sauraron shirye-shiryen ne daga nan birnin Washington DC akan mitoci 17:25 da kuma 60. A jamhuriyar Nijar kuma za a iya sauraron mu a tashar mu ta VOA Africa akan mita 102.5 zangon FM. Bayan haka a koda yaushe za a iya jin mu ta shafukan mu na yanar gizo a voahausa.com ko kuma sashen hausa.com. To yanzu kuma ga shirin mu na gaba.
Alaikum mai sauraro, barka da hankali wannan rana, kuma barka da kasancewa da ni Aisha Mu'azu a cikin shirin ciwon yammaci daga nan sashen Hausa na muryar Amurka. A gaje shi ne ginshiƙin al'umma kuma zamantakewa tsakanin mace da mijinta yana haifar da ƙauna wacce take taka muhimmiyar rawa wajen ƙarin danƙon ƙauna da soyayya. To sai dai kuma idan muka yi la'akari da yadda wasu suke mugunta matansu a wasu lokutan ma har ya kai ga yi mata illa ko ma rasa ranta baki daya. Misali ko shi ne labarin da aka tashi da shi a ranar 12 ga watan Yunin wannan shekara a jihar Edo, inda wani mutum ya harbi matarsa a hannu a sanadiyar ba ta kammala dafa abinci ba a kan lokaci. Lamarin da ya kai ga ta rasa hannunta na hagu. Wannan shine maudu'in da zamu tattauna akai a cikin shirin ciwon yammaci na wannan mako. To shirin ciwon ya mace ya karbi bakuncin jummai madaki wacce take aikin sa kai da taimakawa mata masu fama da matsalolin zarafi a jihar Plateau da kuma barista Amina Umar Hussein sakatariyar kungiyar lauyoyi mata ta duniyar reshen jihar Kano da barista Hassana Mai Rigatula ma'aikaciyar ma'aikatar shari'a ta Najeriya a Abuja wacce ne mata tambaya a game da abin da ke haifar da cin zarafi a cikin gwantakiyar aure sannan wasu hanyoyi za ta iya bi wajen kare kanta daga cin zarafin mijin nata
farko dai zan ce cin zarafin mata ba abu ne mai kyau ba ba wanda zai so ya bada diyarsa aure aje ana ci mata zarafi na farko shine yayin da kin gane mamiji ma mai duka ne ko yana ci miki zarafi muna da kungiyan agajin shari'a wato Legal Aid Council of Nigeria muna da FIDA inda zaki je ko kuma ki rubuto petition ɗinki zuwa Citizens Rights Department Federal Minister of Justice wato department ne wanda yake kare ƴancin bil'adama an dauki alada an hada shi da addini alada dai da addini dai ba abu ɗaya bane so da yawa iyayen mu in ka zo gida ka ce gashi ana ci maka zarafi sashi ku yi hakuri mu ma da hakuri muka zauna to zamani ya wuce wanda ƴatan mu ce dai ta ga ana ci mata zarafi za ta zauna shiruwa don iyaye sun ce sun yi zama da hakuri har ya kawo ga rashin rai a addinin Krista ana ce for better for worse amma if worse come to worse come ai ba abin da zai saka ka zauna a kashe ka a rasa rai a ba mu iyaye hakuri ba shi bane kuma a addinin Krista dai ba wata provision din da aka yi cewa ai in namiji na ci maka zarafi da inda za bina dai san dai ana sulhu wato dattawa da kuma pastoci sukan zauna ne su ji koke-koken amma ke kina da izinin ki dauki matakin da ya kamata a ce kin dauka don ki tsare ranki da kuma na yayinki hukumomi nan zaki iya zuwa police station zaki iya zuwa kungiyan agajin shari'a wato Legal Aid Council kina iya zuwa FIDA International Federation of Women Lawyers kina iya zuwa Citizens Rights Department Federal Ministry of Justice kikawo hukunki ko kuma karan sannan kuma ba addinin da ta bada izinin cewa in kai aure ka dinga musguna ma mace Allah ya kama wani zamani ne wanda ake musguna ma mata ana takurawa mata ana kuma kashe mata to ni zan yi magana ne nan da babban murya ya kamata hukumar shari'a ta dauki mataki masu tsanani duk wanda aka same shi yana musguna ma matan shi hukuma ta dauki mataki mai zafi domin in ta dauki mataki mai zafi kuwa alabar shi aka yi certain example da mutum daya kowa ya shiga ruwan hankalinsa sannan kuma ni a gani na shine ya kamata ne ana musguna ma mace kar ta yi shiru ta fita ta fada domin in ciwo na damun ka in ba ka je gurin likita ba likita dai ba wai zai biyo ka gidanka bane zai tambaye ka me ke damun ka ba mata su dinga bude baki suna magana muna nan kullum muna kan fadakarwa a bude baki ayi magana shiru bai zai taimaka ba idan har baki fadi ba ba wanda zai san damuwan da yake cikin gidanki sai kin fita kin ce ga damuwanki sai Allah kuma ya taimaka a ce a ga inda za a bi a samu sauƙin wannan ciwo abu na biye shine al'adunmu na Afrika bai taimaka ma mata ba sam amma ni ina farin ciki da addinin musulunci wanda ya bada asalin doka da kuma yanayin yanda za a yi rabon gado ina mai kira ne da babban murya a duk mace da ta ga ana musguna mata ko ana takura mata kar ta yi shiru sannan ta nemi hukumar hagajin shari'a ko ta nemi FIDA ko ta nemi Citizens Rights Department a Federal Ministry of Justice ta zo ta kawo kukanta ko galaba shi in Allah ya yarda ta samu taimako sannan kuma limaman addinai su dinga fadakarwa a masallatai sai ta fadakarwa a coci musguna ma ƴatan mace ba shi da ke domin karfin ƴatan mace da namiji dai ba daidai bane zaka iya garin zuciya kwashe ka dauki abu mai karfi ka je sai ka gani kila ma baka yi ne daukin rai ba garin zuciya sai ka gani ka buga ta a mummunan wuri rai ya tafi an shayin haka a taimaka limaman addinai a taimaka ana fadakarwa sannan fannin shari'a kuma a taimaka a kwace ma mata yanci domin kowa mace ce ta aife shi ya kamata a taimaka a kare mata sannan kuma a kwace musu yanci
a tsarin da nayi da barista Amina Umar Hussein a baya sai mata tambaya a game da dalilin da yake sa mace ta ci gaba da zama a gidan mijinta ko da ko yana cin zarafi kuma mece ce mafita
duba da cewar yawan hauhawar cin zarafin mata da ake a wannan lokaci gaskiya abin ya yawa kaman akwai wata kungiya wanda sunanta ya dan kwanta mun wanda a shekara ta 2018 sun yi diddiga akan adadin cin zarafi da aka yi tsakanin mutane gaba daya wanda a lokacin an samu cewa ana da about 28% na cin zarafi tsakanin ma'aurata a zamantakewar su wanda kuma da aka burki diddiga sai aka gano cewa kashi 30 a cikin kashi 38 din nan mata ne maza ne suka ci zarafin mata kashi 8 ne kawai na mata a cikin wannan kashi 38 din suka ci zarafin mazajensu so gaskiya idan muka duba da wannan kididdiga da kuma abinda masana suke gaya mana zamu ga cewa gaskiya yanayin ya baci ta yanda mata sun samu kansu a irin tabuwar hankali rashin samun cikakken abinda ma za su dogara da shi saboda wannan cin zarafin da ake musu zaki ga mace an kore ta da gidanta an kore ta da ƴaƴanta da irin waɗannan makamantin abubuwa to gaskiya duba da cewa ita nahiyar mu ta Afrika kuma musamman ƙasar mu Najeriya mutane ne wanda muke da riko da addinin mu addinin nan zai iya zama addinin musulunci zai iya zama addinin kristanci zai iya zama addinin gargajiya to duka dai waɗannan addinan namu zamu ga da su muke tasarrufi a cikin rayuwar mu wato duk al'amuran mu addinin mu ya mamaye su so kai tsaye zaki iya cewa abu na farko da mutane ya kamata su koya shine su koma koyarwar da addini ke musu su dinga sauraron wa'azuzzukan da ake musu a masallatai da mujami'u na bauta saboda duba ga waɗannan addinan namu babu inda a cikin waɗannan addinan namu guda biyu suka yadda a ci zarafin mata ko suka yadda a tozarta ta ko a watsa kimarta ko a wulakanta ta duka addinan nan namu gaba ɗaya sun yi Allah wadarai da wannan so ina ga a wannan gabar ya kamata malamai su ƙara ƙaimi wajen azantarwa kuma a dage wajen bawa ƴaƴa mata ilimi saboda ilimi shine gishirin saman duniyan nan gaba ɗayanta ilimi ya danganta na addini ne ko kuwa na zamani dukkansu suna da amfani yayin da ilimin addini zai taimake ka a gaba ɗayan rayuwarka ta duniya da lahira shi kuma ilimin zamani zai taimaka maka koda baka yi aikin gwamnati ba
to malama jimai kina aiki da matan da ake cin zarafin su wani dalili suke baki na ci gaba da rayuwa da mijin da yake cin zarafin su kuma wace shawara zaki baiwa mata da ma iyaye domin kare rayukan ƴaƴan su
babban damuwar da ake samuwa shine ta gefen iyaye ba a so a ji cewa ƴar wane ta koma gida don ta kasa zaman gidan aure so so da yawa iyaye suna mai da ƴaƴansu maganan za a ji kunya a ce ba musu tabiya mai kyau ba da sauransu wani lokaci kuma rashin abin yi ne yakan kawo a zona dole cikin wannan wahala na fita fa da ƴaƴana fa me zan ba su ci wani lokaci kuma za ce na fita na ba ƴaƴana fa wa zai lura da su so irin wannan yakan sa mata su zauna ba za su bude bakin su su yi magana ba don tsoron za su bar ƴaƴansu tsoron kuma in na fita da ƴaƴan ko na fita ni kaɗai ya zan je in yi rayuwa muna roƙon iyaye in ƴarki ta kawo irin wannan damuwa a yi kokari a gyara court tana ba da wata 6 in ba su gyaru ba a kara musu wani lokaci so kar a ajiye yarinya don mu iyaye muna jin kunya kar a ce ƴar mu ta dawo gida to da dawo gida da ranta ko kuma ta dawo akwatin mutuwa wanne shi mana mu iyaye mun san mama da ƴaƴa gaskiya abinda ba za a iya raba bane amma yakan kai ga a rabu don kila a dawo haɗu akwai kungiyoyi masu wanda za su iya taimako kamar fida a police station ma akwai gender desk inda ake karban irin wannan damuwan ga rafa ga ministry of women and social development suna iya taimakawa a duba a faɗa babban abun shine a bude baki a faɗa yana taimakawa
anan ne za mu dasa aya a cikin shirin ciwon yamace da wannan mako sai a biyo mu a cikin shiri na gaba idan Allah buwayi gagarin misali ya mana a rarrai yanzu a madadin bakin namu da lokacin ma'aikatan sashen Hausa na muryar Amurka sai wanda ya daidaita mana sauti Solomon Abu ni Aisha Mu'azzu nake cewa lafiya.
Madalla a gaida Aisha Mu'azzu. To yanzu kuma ga sharhin jaridan kasar Kamaru.
Don fara sharhin jaridan namu na wannan makon ne dai da jaridan bisahar tarihin kasar Jamhuriyar Kamaru an da ta bayyana mana cewa Prime Minister kasar Kamaru Jengote ya yi kokari na kai ziyarar ga inda idanu kan irin ayyukan da ake gudanarwa a bangaren na arewacin kasar Jamhuriyar Kamaru domin ganin cewa an inganta irin waɗannan ayyuka da gwamnati ta sa a gaba. Sai kuma jaridar Lashu ta kasar Kamaru an da ita kuma tayi mana tsaye kuce ne kan yadda yanzu ka kamfanin wutar lantarkin kasar Jamhuriyar Kamaru yake ci gaba da inganta harkokin wutar lantarki a fadin kasar da mun cimma burin sa na yada kasar da karfin wutar lantarki musamman ma manyan kamfanonin da suke amfani da su wajen ayyukan su na yau da kullun. Sai kuma jaridar da message ta kasar Jamhuriyar Kamaru ita kuma cewa ta yi yanzu dai shugaban kasar Jamhuriyar Kamaru Musabiya ana ganin cewa yana ci gaba da yayata jam'iyyar sa ta NDP kuma CPDM wata kwashe shekaru 41 tana gudanar da harkokin mulkin ta kasar Jamhuriyar Kamaru yanzu dai ana ganin kamar dan sa ne Frank Biya zai iya karban akalar mulkin kasar a zabe mai zuwa. Sai kuma jaridar Asir Media ita kuma cewa ta yi hukuman zaben kasar Jamhuriyar Kamaru Elecam ko Election Cameroon suna ci gaba da inganta harkokin kuri'u a fadin kasar da ne yanzu haka suna ci gaba da sabunta kuri'un da al'umma suke kadawa kasancewan waɗansu sun sheka barzawo waɗansu kuma su rasa katikan su waɗanda za su yi amfani da su wajen gudanar da zabukan da za a yi nan gaba. Jaridar Integration kuma cewa ta yi yanzu dai ana hangen tsohon kaftin din kasar Jamhuriyar Kamaru kuma shugaban hukumar kwallon kafa na kasar Kamaru Samuel Eto'o anda yanzu haka kamfanin kasar Faransa waɗanda suke bugawa kasar Jamhuriyar Kamaru kayayyakin wasanni Kok yanzu dai sun ci shari'a anda aka yankewa hukumar kwallon kafan kasar Jamhuriyar Kamaru za su biya kamfanin na Kok na kasar Faransa zunzurutun kuɗi har miliyar 7 na sifan kuɗin Jamhuriyar Kamaru. Sai dai kuma ko a ina kuɗin zai fito aya tambaya. Mama Awal Garba muryar Amurka daga kasar Kamaru.
A gaida Muhammad Awal Garba. To yanzu kuma mun zo ga labaran duniya amma wannan karan a takaice.
Ba takaice dan shugaban Amurka Joe Biden Hunter Biden ya cimma yarjejeniya da ma'aikatar shari'a na amsa tuhumar aikata laifuka uku na haraji da makamai na gwamnatin tarayya a wata yarjejeniya da mawuyacin abu ne a daure shi a gidan kaso. Babban jami'in Majalisar Dinkin Duniya a kasar Sudan ta Kudu ya buƙaci shugabannin kasar da su hanzarta aiwatar da yarjejeniyar zaman lafiya ta shekara ta 2018 da aka farfado da ita tare kuma da gudanar da zaɓe a ƙarshen shekara mai zuwa. Nicholas Yassom, shugaban ofishin Majalisar Dinkin Duniya a Sudan ta Kudu, ya ce dawa kwamitin tsaro na Majalisar Dinkin Duniya cewa yanzu ba lokaci ne da za a zuba ido kawai ko kuma a kawar da kai daga Sudan ta Kudu ba. Wanda za a yi shine a koya daga Sudan yadda za a iya samun nasarar zaman lafiya. Ƙwararru a fannin yaƙi da ta'addanci sun ce a halin yanzu nahiyar Afirka ta zama wurin da aka fi fama da ta'addanci a duniya, inda shekarar bara aka kwashe rabin wato aka kashe rabin waɗanda lamarin ya rutsa da su suna yankin kudu da hamadar Sahara. Amma kuma an ce ƙungiyoyin Al-Qaida da ISIS na ci gaba da yaduwa sun kuma himmatu ga ayyukansu. A kokarin ganin cewa ba a bata lokaci ba an faɗaɗa yawan jiragen ruwa da jiragen sama na ƙasa da ƙasa kan manyan tekuna domin neman wani jirgin ruwa da ya ɓace a cikin tekun Atlantic yayin da yake kokarin kai mutane 5 zuwa tarkacen jirgin ruwa na Titanic.
To masu sauraro a nan muka kawo ƙarshen shirinmu na hantsi. Sai kuma can an jima da rana za ku ji abokan aiki maɗauke da wani sabon shirin. A madadin Murtala Faruk Sanyin na da ya taya na gabatar da shirin da Solomon Abu wanda ya hada shirin da kuma ba da umarni da ma injiniyanmu na yau Bob, ni Maryam Dauda ke cewa ku huta lafiya.